gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin yau da gobe da wannan marece na ranar Litinin 17 ga watan Yunin shekarar 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da 31 da kuma ta yanar gizo a voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Amina Buhari Auna.
Kamar kowace ranar Litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. A shirinmu na yau za mu duba batun irin takurawan nan da wasu mata ke ganin maza na yi a gidajensu musamman ta fannin zuwa zumunci, makaranta ko aiki. To ko me maza za su ce game da wannan batu?
Mutum yana ɗaukar mataki ne akan matarsa iya gurgurdan yadda ya fahimce ta. Misali, ana samun so da yawa wani zaki gani bi matarsa bata cika fita ba, to a lokacin da ya zo kuma ya bata izini tana hulɗa da mutane hakan nan, to sai ga kuma ta zo gida ta dawo da wani hali.
Da ƙarin bayani a wannan zauren na muhawara inda duk mata da maza suka bada gudunmuwarsu. Kafin ku ji duk waɗannan, za mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu duk domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe.
Madalla, da farko za mu fara da amsar tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce, wasu maza na hana matansu zuwa wurin aiki ko yin sana'a ko zumunci. Me kuke gani ke janyo irin wannan takurawar? Ga yadda kuka amsa tambayar. Amsa ta farko ta fito ne daga Yakub Musa. Ya ce ba takurawa ba ce, gyara kayanka baya zama sauke maraba.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Buhari Muhammad, shi kuma ya ce rashin kama kan mata.
Comrade Kankangi ya ce assalam, ni dai a ganina hakan rashin bawa mata ƴanci ne kawai.
To Maryam, sai kuma amsar Aliyu Dan Hausa Gwammaja, shi kuma ya ce mazan da ke hana matansu zuwa wajen aiki abinda ya sa shi ne saboda yadda matan suke sakin jiki da mazan da ba nasu ba a wajen aiki.
Sai kuma Sufyan Idris ya ce kaucewa zargi ne.
To Albashir Yakub kuma ya ce karamcin aminci.
Sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe, gaskiya wasu matan ba su da amana, shi yasa za ku ga ana hana su zuwa irin waɗannan wuraren da kuka lissafo. Da fatan mata za a riƙa tsoron Allah ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar Musa bin Musa, shi kuma ya ce ya danganta da yadda mijin ke kallon matar tasa. Wata ba ta da kamun kai idan ta fito daga gidan ne, amma wani kuma zarginta yake yi kamar yadda bai yarda da kansa ba.
Sai kuma Ibrahim Hussein Sloga ya ce shi namiji yana da kishi, hakan yasa suke hana su aiki ko zumunci da dai sauransu.
To sai kuma amsa na gaba daga Muhammad Isa Ubandoma, shi kuma ya ce ba takura bane, mata da kuke gani rauni gare su, yanzu hankalinta zai gushe ta fara shirme da wani ko ta fara ma jijji da kai saboda ita ma tana samun kudinta, don haka ba lallai ne ta ma biyayya ba.
Sai kuma Lukman Ibn Murtala ya ce a gani na idan dai da yarjejeniya me zai hana, amma ni ba zan iya auren matar da ke aiki ba.
To daga karamar hukumar mashina kuma Zainab Barista Cole ta ce mana, salam filin yau da gobe, kishi ne yake sa wasu maza suke hana matansu zuwa wajen aiki ko ziyara.
Shi kuma Imam Yahaya Soja Wuba Adamawa ya ce salam yau da gobe, shi mijin bai yarda da kansa ba, shi ne yasa yake hana matarsa ziyara da ma aikin gwamnati ko wani abu mai kama haka.
To kuma ya za mu kammala da amsar Fa'iza Dan Jumaladan, inda ta ce zargi ne kuma da tunani in ka kyale ta daga baya za ta zo ta fi ƙarfin ka, wanda kuma ba haka bane, in aka ga mace ta fi ƙarfin namiji to shine bai sauke haƙƙin shi ba. Nagode ku tashi lafiya.
To mu ma mun gode da waɗannan sakonnin ko amsoshin, a ci gaba da turo mana.
A zamanin yau, wasu mata na ikirarin cewa wasu mazajen na takura musu ta hanyar hana su zuwa makaranta ko aiki ko kuma yin sana'a ko ma zuwa zumunci a nasu bangaren. Su kuma maza ta yiwu suna da nasu dalilin da ke sa su daukar wannan matakin. Zauren muhawarar mu na yau ya tattauna akan wannan batu a ƙarƙashin jagorancin wakiliyar muryar Amurka Aisha Ma'azu.
Assalamu alaikum masu sauraron yau da gobe. Kamar yadda muka saba a zauren namu a yau ma muna tare da wasu baki wanda zamu tattauna akan maudu'in wanda ya karkata kan takurawa. Mata ana su zuwa aiki, ci gaba da karatu ne, zuwa biki ne ko dai makamantan su. Domin tattauna wannan maudu'i zamu so mu ji sunayen waɗannan baki namu.
Sunana Aisha Hayatu.
Sai kuma
Muhammad Awale Ibrahim.
Zan so in fara da kai kasancewar maza ne suke aikata wannan takurawa. So da yawa zaka ga namiji baya so matarsa ta fita aiki ko ta fita daga cikin gida ta yi wani abu. Me ke sanya maza yin haka? Tsoro suke ji ko kuma menene dalili?
Eto, akwai hakan sannan kuma akwai dalilai wanda muke ganin so da yawa shi maza ke kulawa don yadda suke gudanar da harkan gidansu. Bari in yi miki misali, kin ga yanayinmu na Najeriya. Kuma in ce matanmu na arewa mazajen da yawa za ki ga akwai tsoron exposing
barin mace ta fita ta yi hulɗa da wasu abu
yawa kaman ganin suke hakan nan yana iya sawa misali ta je ta koya wani abin wanda zai iya zuwa ya haifar da wani matsala a cikin gida
idan na fahimce ka ba su amince da hankalin macen ba
yawa wannan ɗaya ne daga cikin dalilan wasu mazan kenan kin san mutum yana ɗaukar mataki ne akan matarsa iya gurgurdan da ya fahimce ta misali ana samun so da yawa wani zaki gani bi matarsa bata cika fita ba to a lokacin da yazo kuma ya bata izinin tana fita tana hudda da mutane hakan nan to sai ga kuma ta zo gida ta dawo da wani hali wanda sai su karkata mata hankali misali
Hajji Aisha zan so ki so ga bakin ki ala
ni dai a tunanina mata sun kashi suka suka shige akwai waɗanda suke da ra'ayinsu na kansu da wani ra'ayin wani ba zai rinjaye su ba akwai waɗansu kuma da ra'ayin waɗansu za su iya rinjayen su amma akasari yawanci idan aka ce mace maza suna jiran layin sai su ga mace dai in aka ce mace sai a yi mana jimla ɗaya sai a ce to kowa kawai zai kasance ra'ayin wani zai iya shafan nashi ko kai canza masa
ra'ayin
to inga yawanci abin da su suke gudu
To banda haka waɗansu suna zaton cewa ai yin haka da maza suke yi yana da nasaba da ƴancin kai da mace idan ta samu kuma tana da kuɗaɗen da take juyawa da kanta ba za ta mishi biyayya ba za ta mishi rashin kunya da dai makamantan
To aikin dokin cin duba ana samun irin haka so da yawa wani zaki ga misali ya gwada barin duka misali ya taba auren wacce dama misali tana daina karatu ya wargwado kuma wasu abubuwa dai na rayuwa bata same su ta yadda misali kwatankwacin yadda za ta iya intimidating mutum ba misali kuma ya gwada other society ya samu ilimi mace wacce Allah ya mata hali ga karatu ga ilimi ga to misali hakan nan experience din da ya samu in that regard zai iya zuwa shi yana ba abokai ma labari wanda hakan yana iya haifar musu su anan su gidan su sa matakai don gudun irin
haka
haka
to amma yin haka ai kamar yana da tashi na kasu da yake haifarwa a zamantakewa na aure ko
zamantakewa na aure sosai a gani na duk da farko na ce mata sun kasu kashi abin ai mace da za ta fita yawanci matan da suke fita su samu mace ba kafin nan in ta samu abu ta yi tunanin kanta sai ta yi tunanin mutane da yau kwanci in ba iyaye ba ta yi tunanin miji ta yi tunanin ya za so akasari za ki san yawanci abinda suke samu in ka duba arewa ne kuma macen da miji ya batta suka samu wannan fahimtar da juna mazan ma fi sabilillah in za su yi adalci za su akasari za su gaya miki abinda take samu in bai kara musu ba ya taimaka musu kuma ya taimaka wa kowa da yake
na yadda da hakan amma akwai abin da nake so a duba kin san so da yawa wasu matan suna misunderstanding takura da kuma kula misali wata idan shi mijin nata yana da kula sosai talibai so wani abin da zai zo ya shafe ta a waje the kind of pressure da shi ke facing a waje saboda kaunarta da yake yana kokarin yi rike ta da kyau. To wasu matan suna misinterpreting irin wannan, suna gani takura ne misali.
To bari mu dan tabo batun dai ita Hajji Aisha ta yi magana zuwa aiki, duk abin da mace ta samu yana karewa ne akan iyalinta. Kamar ta tunanin kanta. To mu kaddara matan nan tana da iya gurgurdo ta yi karatu, za ta iya fita ta samu tarobon. Kuma shi mijin nan shi ma yana iya gurgurdo. Amma abin da yake yi baya wadatar. Idan matan nan ta zauna a gida, ta ga an yi asarar wannan abu da za ta iya shigowa da shi. Idan kuma ta fita, za a samu ƙari. Kuma ba haka ba.
To amma abin da zaki yi la'akari da shi shine wasu suna taimakawa, misali gurin samun yiman mai gida taimako ta bari da kika yi bayani a kai yanzu, amma kuma yana creating problem in another way. Eh, a wani fannin sai kika so da yawa tana zuwa in an karba albashi tana yin wasu abubuwa da gaskiya a da shi ba zai iya yin su ba, ana taimakawa gurin, amma so da yawa kuma sai kika ana samun rikice-rikice. Ni dai ta ce tana da meeting din, kuma misali shi lokacin da za a je meeting din nan bai kwanta mai ba. Sannan akwai irin mutanen da tana mu'amala da su wanda ko addinance misali bai halatta ba. To akwai abubuwan da ya kama don duk abin da mutum zai yi a rayuwa idan ya ci karo da abin da addini ya shimfiɗa maka, addinin ka ya shimfiɗa maka, bai kamata a ce ka goyi bayan shi ba. To so da yawa wasu saboda rashin isasshen ilimin da za su iya ba matan bayanin hakan misali, ko kuma rashin hikima yadda za su yi wa matan bayanin,
ko kuma taurin kan matan
ka ba ta ilimin.
To ana samun haka,
ka ba ta ilimin.
Bayanin da nake shine so da yawa wasu mazan ba hikimar da za su iya matan bayani ta gane manufarsu akan haka. To ita mace sai ta zo tana ganin
kamar ta kura mutane. Ta yi wani tambaya mai muhimmanci.
Na.
Tambayar tana da muhimmanci.
Ta ce maka ka ba ta ilimin.
Eh to idan
yanzu a gaban ka kewan mu na aure.
Na.
Zaka ga yawanci an yi auren ana azumin tazo da ilimi. Tazo da ilimin nan kuma ba kowa ba ne ya san inda ilimin nace. To yanzu kaga nauyi ya dauro akan mu namiji, shi ya koya mata ya nuna mata abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba. Amma idan baka nuna mata ba, ka batta kuma tana wannan, lalle dole ne za a samu matsaloli. Don rayuwar yau da gobe sai Allah. Kuma zuwa aiki, zuwa wurin karatu, zuwa wurin mai, ai mata iyayenmu da yawansu sun. Kuma in dai ka san kana da fahimta, akwai limit inda akwai dai iya matakin da zaka tsaya, ka san dai wannan ba zaka iya wuce wannan ba, wannan za ta wannan. Akwai aikin da zaka yi, ka san wannan ne iya aikin da zan iya, wannan ne iya abin da ba zan iya. To amma in ba ilimin nan fa akwai matsala. Don dole ka fahimci ilimin. Ta fahimci ilimin.
Ta haka ne ma ƴaƴa za su samu tarbiyya.
ƴaƴa ma za su samu tarbiyya.
Na yadda da wannan magana, amma kin san shi ilimi daban, aiki da shi kuma daban.
To amma sai a kwatanta dai ba da ilimi.
Na yadda da magana ki. Ilimi ai shi ilmantar da mace abu ne wanda zan yi misali da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ilmantar da mace kuma ya ilmantar da al'umma ne. You realize cewa shi ilmantar ilimi ga mace abu ne mai muhimmanci sosai. Amma kamar yadda nake miki bayani, ilimi daban, aiki da shi daban. Kamar da na ga miki mazaje wasu suna karantar matar su ne.
Kai gaskiya.
Kamar su you know yanke hukunci akan ko za su bari ta fita ko ba za su bari ta fita ba.
To mu bar batun aiki, mu karkata kan batun zuwa asibiti ko kuma ziyara na dangi ko abokai ko zuwa biki na dangi ko na abokai. Wasu mazan suna takurawa matan su kan da ko a addinance ba a ce idan ka auri mace rayuwarta na baya a shafe shi ba, sai dai ta dora bisa umarni na mijinta.
To kuma amincewa wannan ya danganta ga irin fahimta da ke tsakanin shi mijin da matan. Bari mu ci wani misali. Mace ce ta fita ta je biki, ta je ta gan wani anko wanda wannan anko din misali kuɗin da aka ɗaura wannan anko din shi mijin bai da ƙarfin da zai iya sayan wannan, kuma ta zo gida ta matsa lamba sai an siya. Misali, kin ga yanzu hakan nan zuwa wannan bikin yanzu misali yanzu bai haifar da matsala ba? Saboda hakan zai iya kaiwa ga wasu matan kai, inda a nan setting ɗinmu na arewa ne. Wasu abubuwan ma idan kin ji abin sai ya baki mamaki akan ire-iren aje biki wani abun ya taso.
To kaɗan amma ziyara ɗan gunta
kawai ba.
Har da ziyara kaɗai gunta mana kaɗan daga cikin irin waɗannan matsaloli da suke tasowa idan aka je irin.
Kin ga shi ne misali na kamar maganan anko ɗin nan ɗaya ana samun haka.
Ana samun.
Yawwa. Sannan bayan haka ana samun matsalar rikice-rikice. kai yanzu misali ka auri mata wanda ka san ba isasshen hakuri ne da ita sosai ba, misali ba wacce take iya jure magana bane, to tana iya zuwa gurin biki yanzu gurin labarai sai ki dirkici ya tashi a zo a ce maka wani kin ga ai abun kunya, wannan misali ne shi ma daga ciki. Sannan bayan haka yanzu misali gurin da za ta je din wannan gurin maybe akwai security challenges misali ko kuma hanyar bai da kyau, akwai abubuwa da yawa da za ka duba, kai abin da zai kare matanka should be your priority.
Kaga kai yanzu ka fitar da abin da ya kamata a ce ka duba ko ba haka ba, amma wani lokacin ba haka ba, akwai mai ra'ayi ba na son ziyara
wanda idan mace ba ta dage ba gabaki ɗaya zumunci zai rushe da dangi.
Na yarda zuwa wani ziyara ko zuwa wani gidan bikin ba alheri a cikin ta, don abubuwan da mata ke ɗauka, amma ba kowanne ba. Don yanzu akwai wayansu za ki ce biki ne dai ba za ki je ba, amma don dai ki je ki gaida iyayenki ko ki je ki gaida kakanni ko ko wani ba lafiya ki gaida na bari, amma akwai wani kuma da zai ce ba bikin ba
ba
asibitin ba ba komai ba, kilan ya taɓa samun wani experience
a baya
da baya son abin ya nome ta, kilan kuma halin mace ne, halin matan ne at that point zai
sashi yawa, kin ga an dawo magana na kenan.
Don mu mata wani lokacin za ki ga ra'ayin wani ko ra'ayin wata sai ki ga bace ta ɗauka ta zauna a kan shi ba ta da nata ra'ayi, alhali kuma wancan ko a ce ƙawa ce ko ma wani lokaci ma ƴar uwa ce, ita zai yi ita wannan shawaran da take baki fa ba shi bane ita take yi. Mazan kuma kala-kala ne, wani baya son komai shi a buɗe da sauransu, yawwa wani yana son shi kuma yawwa be a musulunci kin ga shi ne daidai ko ba haka ba, to amma waɗansu kuma kika akwai namijin da bai damu ba, akwai wani kuma yana da kishi
ya damu,
yawwa to amma kin ga mu mata mu yawanci ba ma fahimtar ko da ka san mijinka wani iri ne za ka zo ka kwaikwayi abin da waɗansu suke yi, idan ka kwaikwaya kuma kaga wani zai je aka ce wani zai wani abu ya ba masa wani kuma zai sa
shari'a ya shari'a.
Kin gane ne na yadda da wannan
malama kaga
ina da dan abu ne da zan dan kara akan wannan maganar nan, kin gani zan yi miki misali ne da wata da mijinta ya dawo daga aiki ya zo ya samu kawaye a gida ana zaune
da kawaye girki ba,
to yaje ya zauna ciki matan bata ma kula ta mata shi ta je ta sami shi mijin ba ta shagalce tana tafira da wato, kin ga misali bayan haka wannan ya zo ya haddasa rikici a gidan nan da abun ya zo ba daɗi kwata-kwata, to kin ga wayannan matan da suka zo gidan nan daga baya shi mijin ya zo yana fushi da su yana ganin sun yi tarayya gurin zuga matansa ko kuna makamancin haka, to ire-iren abubuwa irin wannan ne ya sa wasu mazajen kiyaye matansu. In dai kina gida da ni na san gaskiya zai yi matukar wahala a ce an samu wani matsala daga waje, sannan in matsala tsakanina da ke a gida ne it will be very easy me resolving din shi, amma idan abu ya fara shigowa daga waje misali ana samun matsala sau da yawa.
To masu sauraro kun dai ji kaɗan daga cikin abubuwan da zauren ya tattauna a kai. A cikin sakonnin da muka karanto muku ɗazu wasu sun nuna cewa ƙyashi ne ke janyo irin wannan takwarar. To koyaya za a iya samun ilimin warware waɗannan matsalolin? Kafin ku ji ci gaban tattaunawar zauren ku ɗan shakata da wannan waƙar.
Yeah.
Adalla yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar Zauran.
Akwai wacce na sani ta ce tana aiki amma mijinta baya mata abubuwan da ya kamata ya je ɗan kawo mata ce fani sai ranar da ya ga dama kuma duk abin da ya ga dama ya san irin rayuwar da take ciki kafin ya aure ta kuma da ya zo ya aure ta sai ya sauya.
A wannan kuma kuskure ne.
To da yawa mata suna gani kamar maza suna kyashin abin da za su samu ne shi yasa suke hana su fita.
Wannan gaskiya kuskure ne kuma mummunan fahimta ne saboda kowane namiji da irin dalilinsa. Mazaje kala-kala ne kamar yadda ta fara sun ce mata sun kasu kashi shi to haka mazajen. So da yawa zaki ga akwai ina kuke mata mazaje wasu su suke daukar matan su ma su je su aje filin taro. Ko kuma gurin aiki ko makaranta ko wani abu haka so ya danganta ga irin fahimtar da shi mijin yake da shi amma komai ana so idan zaka yi ya zama yana cikin ya bi shari'ar addini idan kaga abu zai kauce ma addini gaskiya kuskure na taba zuwa wani office anan wannan kasar na wallahi abin da na gani a gurin gaskiya ni ya ban mamaki saboda an ce matan aure ne mijin ne ma zai aje ta a gurin kuma na ga ire-iren
abubuwan yadda yake mu'amalarta da wanda ba muharramin
wallahi abin ya bani mamaki kwarai
to wannan yana daga cikin dalilai da maza suke bayar
suke gudu
na cewa ba sa so matan su fita su yi mu'amala da wasu a waje domin suna komawa su yi abubuwan da ba su dace ba na cin amana
gaskiya so da yawa
ni dai yana da kamar tarbiya na cikin babban abin da yake haddasa irin wannan kuma yanzu sai ki ga yadda kuma duniyar namu yanzu ya kasance sai ki ga abin iyayen ma wayansu iyayen ma ba sa ma kokarin su nuna wa ƴaƴan nasu wannan ma ba daidai bane amma kuma idan ne muka duba rayuwar aure a musulunci mun san waɗannan duk ba abin da ya dace bane so kin ga wanda kuma ta fahimta ta sani ai koda da maza dubu ne zaki aiki kin san
iya
So yanzu duk dai sani.
To akasari fa Haji Aisha zaki ga waɗannan mata idan fa addini ne za su koyar da kai ma.
Nagode.
Kamar da zan je kenan. Magana na ilimi
daban shari'a daban.
Muhalli amfani kuma da ilimi shi ma da nashi muhalli. To wasu suna gani cewa abokai su suke tasiri wajen sauyawa mata tunani kuma su sarrafa musu tunanin su inda suke komawa su bar ainihin abin da ya kamata su yi su koma yin waɗanda ƙawaye suka koma koya musu.
So da yawa ana samu.
Da kuma son bin abin da yake yayi abin da zamu abin da yake yi yayi wani abin in kai sai a ce maka a wannan na gargajiya bari na yi abin da yake yayi suna mantuwa wannan abin gargajiyar fa shine in line with abin da Allah ya ce amma kuma yin wannan da yake yayi inga shine yake daukan mana
barin ka miki misali daya da maza da yawa da naji suke kokawa akai shine yanayin yadda mata suke sanya tufafi a zamanin yanzu zaki ga matar da zata je aiki zata sanya sutura ta dauko mayafinta tukunna makamin akai kan mayafin dinkin da zata sanya a jikinta dinki ne da zai bayyana surar jikinta bayan ta san ta irin wannan dinki bai mu ko ta nemi abin da zai killace mata al'auranta jinjin da bace ga baki dai al'aura
to sai ai
sai ta dauko gele ta yafa aka fada da bazaka taba tunanin cewa wannan matar aure bace kin ga wannan na daga cikin dalilan da maza suke kokawa kuma in ka tambayi mata sai su ce ai mazan ake kulliya
ai ko ke na mace wani irin shigan in kika gani ko ke na mace kina jin yin shi ko ke in kika sawa idan ke ce mijin wannan in ba dai irin mazan da ba sa kishi ba dole fi sabilillah in zan faɗa gaskiya wannan ka bai yi ba bai yi ba fi sabilillah
kiga an dawo kan dai magana na ki
a'a idan aka ce wai idan bera da sata to fa daddawa da wani
yawa
ko ba haka ba
sannan
idan ana samun irin waɗannan matsaloli hakan ya dace hana mace zumunci da dangi hakan ya dace a hana ta zuwa asibiti menene makawa ko kuma menene wasu irin hanyoyi za a bi domin magance irin waɗannan matsaloli da ka iya tasowa idan aka bar mace tana ta aiki ne asibiti ne biki ne da dai makamantansu
gaskiya mafita ɗaya ne ilimi
an dawo magana Hajji Aisha
ilimi shi mijin
to amma kuna maganar wanne daga cikin ilimi ilimin addini
ilimin addini nake ne saboda shi addini shine ya kunshi duk wani abu na rayuwar mutum shine kai zai shimfida maka guidelines akan yadda zaka gudanar da rayuwarka to so da yawa idan an samu mutum mai ilimi zai san don yawancin mazajen zaki ga wasu suna wasu abubuwan akan rashin sani ne. Shi bai san a ta ina ya kamata ya hana matarsa fita ba, bai san a ta ina ya kamata ya ba ta izinin ta fita ba, bai sani ba, shi dai kawai ko ya sake ta fita gaba daya ko kuma ya ce a'a ba inda za ta je. Amma in yana da ilimi zai fahimci cewa wannan in na barta ta je guri kaza za a iya samun matsala kaza ko kaza ko kaza. Sannan wannan kuma ko a musulunce misali in ta je guri kaza ba za a samu matsala ba, wannan musulunci bai hana ni, musulunci bai ce min in hana matana
ta je ta yi aiki,
yawa, ko kuma in ce misali, ko kuma musulunci bai ce min in hana matana ziyarar yan uwananta ko na abu makamancin haka ba, yawa. Idan mutum yana da wannan ilimin zaki ga bai sai zama yana irin wannan kurakuran ba.
Hajji Aisha,
ni na babban da ilimi, fahimtar juna dan kuka fahimci juna fa za ku wuce wani matsayi idan kuka fahimci juna. Fahimtar nan zai sa abubuwa da yawa da zai zama ko na zargi ne ko na me ko da zaki ga an kawo da wani. Na biyu kuma in dai har sai ta je din to ka kaita ko ko ya zama kai ne ma shugaba ka ce ka ziyarce wani ba don komai ba dan ladan da za a samu a wannan. In kai ne kake kaiwa ko ko kai ne kake sai ai abubuwa da yawa za a samu ragin wayansu abubuwan da za a yi. Ai in yanzu na san ina son na je biki ba don komai ba don zan je na haɗu da wayansu da za su sauya min ra'ayi. Sai ka ce mun Aisha mu tafi tare. Ai komai shedanci na dai akwai kana wurin da akwai dai yawa akwai abin da za a yi. In ya ire-iren haka ban hana ki ziyara amma zan kai ki mu je mu yi tare. Ladan ai tare
sai mu samu tare
ma. Yawa za mu samu tare. Kin ga irin wannan ma za a dan rage wayansu abu.
Ai kai maganar ilimi ke ma kin yi maganar ilimi. An riga an baro an ce turan gini ranzani domin an riga an yi auren ba ilimin ko kuma an samu tangarda a cikin ilimin. Ta yaya za a yi a gyaro bangaren ilimi? Karatu za a koma yi yaya za a yi karatun tunda ana samun matsalar zari? Malami ko malama za a kawo ko kuma a makaranta za a kai? Domin kaiwa makarantar ma a shekarun baya an samu matsaloli da dama a makarantu.
Shi ilimi, neman ilimi ba ga ita macen kadai nake nufi ba. Shi namijin da kansa yana bukatar ilimi. Ilimi abu ne a rayuwa wanda continuously ya kamata mutum ya ci gaba da nema saboda bai karewa. Ilimi na addini. Idan ka nemi ilimi, to gaskiya wanda yake da cikakken ilimi in zai amfani da iliminsa. To akwai wani bangare wanda yake yawan tasiri a rayuwar mutane wanda shi zai iya kubuta wannan abu. Dan shi shedan hanyoyi da yake biye wa mutum ya raya wa mutum wasu abubuwa. Sai ki ga kamar da ta yi magana da zanta ce idan an samu fahimta tsakanin mutane akwai abubuwa da zaki ga ba ma sa tasowa. Shi shedan yana amfani da abin da kake so ya cutar da kai. So da yawa zai iya zuwa tsakanin mutane biyu ga fahimtan ga komai. Amma idan ba isasshen ilimi sai ki ga ya zo ya shigar da wani abu ciki a zo kuma a rikice a yi ta samun matsala.
Kai namiji ne ta yaya namiji zai nemi ƙarin ilimi duk da ya yi aure domin ya tafi da al'amuran zamantakewa tsakanin shi da iyalansa yadda ya
kamata? Ilimin addini. Wannan mai sauki ne ga malamai da yawa ko ta ina? Yana iya zuwa ya samu makarantu in yana ganin bai zai iya shiga makarantu ba misali yana ganin shi ya girma. Akwai irin karatun da malamai ke yi a masallatai yana iya zuwa. Bayan haka ai hanyoyi da zaka nemi ilimi a wannan zamanin yayi yawa sosai. Akwai in na fara lissafa sai yanzu gaskiya ina ganin sai akai gobe
kamar yanar gizo kenan.
Jawabin aure lami da farko Allah ne gaba sannan aure na biye mallan Allah na biye to uwa da uba ko suna biye.
To Aisha Ma'azu kenan da tawagarta, mun gode. Masu saurare ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau, da fatan kun ji daɗin shi. Sai kuma gobe Talatawar haka da izinin Allah mu dawo muku da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da injiniya mu na Mr. Voltec, ni Amina Buhari Auna ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ku huta lafiya.
Abin da uwar gida ta yi, a je a faɗa ma mai gida, sannan shi ba a bincike ka san ba a kwana bakwai, sai ka ga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo. Shin bayan in rabuwa ta zo, kiran amalanke naki ne.